علي من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أصبت ga wata shida ga wata Rajab hijirar zan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci, ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci Masjidul Muhajiri domin karatu cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma, kamar yadda aka saba irin waɗannan ranaku a waɗannan lokuta. Muna karatu a cikin suratul Ma'ida. Mun tsaya a karatun da ya gabata, aya ta 26. Za mu tashi aya ta 27 a suratul Ma'ida. Darasi na nawa? Darasi na 13 a cikin wannan sura. Muna fata Allah ya samu dace. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين
Allah subhanahu wa ta'ala ya bada kisan ƴaƴan Annabi Adam alaihi salam da abun da ya faru tsakanin su a cikin waɗannan ayoyi na suratul Ma'ida a baya mun karanta kisar Annabi Musa alaihi salam da mutanensa waɗanda Allah ya tserar da su Bani Isra'ila aka umarce su da umarni su shiga ƙasar Ariha su yaƙi mutanen garin suka ƙi bin Allah subhanahu wa ta'ala suka yi biyayya ga annabin Allah annabin Musa alaihi salam wannan ya sanya suka fada cikin halaka ta hanyar atti wato dimuwa suka yi ta zirga-zirga a guri ɗaya har tsawon shekara 40 sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana a nan ma watlu alaihim naba'a ibnai adam bil haqqi idh qarraba qurbanan فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين النبي آدم عليه السلام كبر يد ما لم تفسير سكبينا مصمم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى دوسو سورة ما ستفسيري إلنسو ابن جرير الطبري رحمه الله sun bayyana asali annabi adam alaihi salam ya kasance lokacin da suka sauko duniya bayan da yana gidan aljanna tare da matarsa hawa da suka sauko duniya sai zama suna aihuwa tagwaye dan suka haifi ƴaƴa biyu kuma namiji da mace suke haifa sannan suna aihuwa kuma akai akai sannan namiji da mace sai ya aurar da tamacen wancan cikin da namijin wancan cikin wannan shine abunda malaman suka rawaito annabi adam alaihi salam yake sannan daga cikin ƴaƴansa da ya haifa akwai Qabila aka haife shi da ƴar uwarsa sannan bayan sa aka haifi Habila shi ma da ƴar uwarsa sai zamanto a ƴar uwar Qabila duk da cewa riwayoyi suna nan daban-daban wasu riwayoyin sai su nuna kamar ƴar uwar Habila amma dai mafi mashhuri ƴar uwar Qabila ita ce ta zamanto ta fi soyuwa ga shi Qabila inda aka haife su tare saboda wasu sifofi da malamai suka bayyana da haka da annabi adam alaihi salam ya zo aurar da su sai Qabila ya ce a ai shi aka haife su tare shi ya kamata ya aure ta Habila kuma shi ne aka haife shi da wani ciki da wata ƴar uwa daban wadda annabi adam alaihi salam ya kamata ya aurar da ita ƴar uwar Qabila ga Habila a aurar da ƴar uwar Habila ga Qabila kamar yadda aka saba to wannan sai Qabila ya ga cewa hakan bai masa ba to sai annabi adam alaihi salam ya ce su bada sadaka idan suka bada sadaka wanda Allah ya karbi sadakarsa to shi ne yake nuna shi zai auri wannan ita ƴar uwar Qabila haka suka kawo sadaka riwayoyi suna bayyana cewa shi Habila mutum ne mai makiyayi shi kuma Qabila mutum ne mai noma amfanin gona don haka Habila sai kawo tinkiya ko rago mai mai kiba mai kyau mafi alkhairi daga cikin dukiyarsa ya bayar sadaka lillah. Shi kuma Kabila ya kawo wani dan amfani wanda bashi da yawa ya bayar, suka aje akan dutse kamar yadda babansu ya umarce su, suka koma gefe suna jira su uku da babansu da su biyu. Sai wuta ta sauko daga sama sai ta cinye sadakar da Habila ya bayar. Haka sai wannan ya nuna kenan Allah ya zaɓi cewa Habila ya auri ita wacce. Wannan riwayan Imam Suddi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Akwai riwayoyi daban-daban, akwai riwayoyi suna su Ad-Dhahhak, su Ibn Jarir Tabari da makamantansu. Lokacin da wato wuta ta cinye sadakar Habila ya tabbatar da cewa shine kenan zai auri ƴar uwar Kabila, sai Kabila ya fishi ya ce a'a, ai mahaifinsu ya yi addu'a ne Allah ya karbi sadakar Habila. Haka ya zama ya samu wato abun da ya samu a zuciyarsa game da mahaifinsu, sannan kuma ya ki biyayya ga abun da mahaifin ya faɗa wanda aka saba yi, ba don komai ba sai don wato malamai suka ce hasadan ta ƙarfafa lokacin da wuta ta ci sadakan Habila, wanda ya nuna an fifita Habila a kansa. Ita hasada tana faruwa idan aka samu fifiko, wani ya zama ya samu fifiko a kan wani daga Allah, ba a hasada ga wanda ya yi ƙasa, ana hasada ne ga wanda ya yi sama. Idan samu ne ya samu, to shi ne sai a yi hasada gare shi, amma wanda ya rasa, to a kan me za a yi masa hasada? To saboda haka ana ganin hasadan min indi nafsi, hasada ne daga karan ransa. Don haka ya ce la'aqatulannaka, kawai zan kashe ka, ya gaya wa ɗan uwansa da suke uwa ɗaya uba ɗaya cewa zai kashe shi saboda wannan ɗan uwa ɗin ya samu falala a kansa domin Allah ya karɓi sadakarsa. Wasu riwaya suna nuna cewa Annabi Adam alaihi salam Allah subhanahu wataala ya ce masa yana da ɗaki a doron ƙasa shine Ka'aba. Don haka Annabi Adam alaihi salam ya yi mamaki a ina ɗakin yake, Allah ya gaya masa ya ce je ga ɗakin Allah. To shine ya yi shirin zuwa ganin ɗakin Allah. To zai bar iyalansa ya yi tafiya, sai ya bada amana sama ta kula da iyalansa, ta ce a'a ba za ta iya riƙe amana ba. Ƙasa fa ita ma ta ce ba za ta iya riƙe amana ba. Sai ta tun da Kabila shi ne babba ya kula da amanan ‘yan uwansa, sai ya yadda. To shi ne da ya yadda bayan Annabi Adam alaihi salam ya tafi, lokacin da su kuma sun girma, alama na cewa aure ya fara zuwa gare su. Don haka sai Habila yake cewa ya san bisa yadda ɗabi'a take shine zai aure ‘yar uwar Kabila, Kabila kuma shi zai aure ɗan uwar ‘yar uwar Habila. To tun daga wannan magana sai Kabila ransa ya ɓaci, sai ta aini ne aka bar wa amanau, don haka ni zan zartar da komai. Amma ba da ma ɗaura auren sai shi Annabi Adam alaihi salam ya dawo. Haka da lokacin da ya dawo, Kabila ya riga ya yi nisa cikin abun da ya kulla cewa lallai shi zai auri ‘yar uwarsa da aka haife su tare. To wannan sai zamanto malamai suka ce wannan kuma sai aka karkatar da shi wajen babin amana da cinye amana. Cin amana yana iya faruwa ga wanda aka amince da shi. Wannan ita ma sashin riwaya ce daga cikin riwayoyin da aka sanya Al-Hafiz Ibn Kathir ya ambato ta cewa tana daga cikin abun da ya ɗauki Kabila da hasada, ya ce la'aqatulannaka, zan kashe ka, ya gaya wa ɗan uwansa ya ce in dai ka ce dole kai za ka aure ta, to ni la'aqatulannaka, zan kashe ka. Wannan riwaya ta biyu amma riwaya ta uku wadda Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala ya rawaito wadda Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yake tabbatar da cewa wannan riwayan ita tafi tafiya da zahirin Al-Qur'ani shine ba wai akwai maganar aure ba a'a Habila da Kabila kawai suka tashi yin sadaka daga abun da kowa ya mallaka shi Kabila mai noma ne shi yana noma amfanin gona Habila shi kuma makiyayin dabbobi haka da za su yi sadaka daga cikin dukiyoyinsu Kabila sai ya dau abun da bai taka kala ya karya ba ya kawo sadaka babansu yana nan aka kawo gabansa shi kuma Habila yayin niyan sadaka domin Allah kuma yaga cewa bari ya dau mafi kyawun dukiyarsa ya bada ita fi sabilillah sai bada ita fi sabilillah sai zaka ga Allah subhanahu wataala yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku riski lada cikakke da samun yaddar Allah ba har sai kun ciyar daga abun da kuma kuna son sa ba abun da kwata kwata ba ku so ba daga abun da mutum yake so yake sha'awa yake tsakiyan son sa ake so ya dau wani abu ya bada sadaka amma indai dama ya riga ya zama ya gama kwata kwata ba abun da zai yi da shi ya zama saura juji to nan dama ko bai bada sadaka ba ai dama zubarwa zai to saboda haka ana son a bada sadaka daga abun da mutum yake da shi kuma yake son sa a lokacin da kuma yake son sa ba sai ya bada shi gaba ɗaya ba a'a ya bada wani abu daga abun da yake so wannan shine mafi alkhairin sadaka to ya danganta kuma da gurgurdan yanda imanin mutane suke Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu da ya tashi bada sadaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi a taimaka dukiyarsa gaba ɗaya ya dauko ya bayar kace me ya bari wa iyalansa yace ya bar Allah da manzansa Umar radiyallahu ta'ala anhu rabin dukiyarsa ya dauko ya bayar kaga gurgurdan imanin kowanne to mu kuma a yanzu kowa da irin yanda yake to idan zaka bada sadaka zaka bada ne iyayen da ka san zaka iya da kuma yadda ran mutun yake rayawa abu ne idan mutun ya sa hannunsa aljihu ya san wacce zai dauko a ba ba na san zan wai na cin ciki dai yawa na tsakiya can manyan kudin sune a baya ai manyan kudi sune a baya in kaga mutun ya dan jima hannunsa aljihu tonawa yake yi can irin tsohuwar 50 da 20 nan sune a tsakiya wato dama kawai su sai kaga da kiyar mutun ya binciko su a baya gani ba amma su zai dauko ba sai ya duwa ba ya san fatan jikin su ya san yanda suke sai ya dauko ba to gurgurdan yanda mutun yake cikin amma bandir suna tsaye a dago a mika sadaka wannan sai wanda Allah ya sa ya samu dama to saboda haka da Habila ya kawo nasa Kabila ya kawo nasa suka kawo gaban Annabi Adam alaihi salam mahaifinsu ba maganan cewa wai a aure za a yi idan kun duba riwayoyin baya sun ce dalilin yin sadakan shine wannan ya ce yar uwar wancan za a aurarwa ma'ana Habila yana ganin yar uwar Kabila zai aura kamar yadda aka saba yar uwar Kabila kuma yana ganin yar uwarsa zai aura saboda malamai suka ce sifanta ya bambanta da saura to amma a wannan riwayar shine cewa a haka kawai ne daga cikin abun da kowa ya mallaka na arziki aka ce ya kawo sadaka don haka Habila ya kawo dabba mai kosassiya da kuma nama da kitse da komai ya bada ita mafi alkhairin dukiyarsa ya kawo Habila kuma Kabila kuma ya kawo abun da yake wato bai taka kala ya karya ba don haka da suka kawo sai aka dora akan dutse suna jira suna gani sai wuta ta sauko dama yanda ake da kawai babu wani abu nan sadaka ta karbo ko ba ta karbo ba don Allah akai ko ba don Allah akai ba su a wancan lokacin kawai in aka ajiye in dai Allah ya karba to wuta za ta sauko ta lashe abun da aka karba ne to daga nan sai mutun ya san cewa sadakar sa ta karbo wanda aka bar sadakar sa wuta bata ci ba to yakan zama cikin damuwa a cikin jama'a
kuma hakan baya faruwa sai in ko akwai zunubi ko kuma dukiyar ba ta halal bace ya samu ko kuma yana tara dukiyarsa ba ta halal ba ko kuma akwai abubuwa dalilai daban-daban to don haka sun aje sadakokin su wuta ta zo sai ta cinye na Habila tana cinye na Habila kawai shikenan sai Kabila ya samu wato tabuwa a zuciyarsa yace yaya za a yi ni na fi shi shekaru shine kanina kuma sannan za a bada dukiya zai bada dukiya ni na bada dukiya amma kuma dukiyarsa ta karbu a gurin Allah ai abun kunya ne na rinka zagayawa mutane suna gani na to kaga Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace idan ka duba zahirin ayoyin Al-Qur'ani sun fi goyon bayan wannan magana don kawai watlu alaihim naba ibnai adam bil haqqi id qarraba qurbana lokacin da suka bada wato sadaka da suke neman kusatuwa da Allah da ita fatuqbila min ahadihima sai aka karbi sadakar daga ɗaya daga cikin su walam yutaqabbal min al-akhar ba aka karba daga ɗayan ba shi yasa ma zaka ga a riwayoyin wasu riwayoyin ba su ambata suna ya ba a ce wannan Kabila sunansa wannan Habila ba sai aka ce a'a ƴaƴa biyu ne na Annabi Adam alaihi salam ɗayan su ma abucin noma amfanin gona ɗayan su kuma ma abucin kiwon dabbobi don sai suka kawo sadakoki wannan ya kawo sadakansa daga dabbobi wannan ya kawo sadakansa daga amfanin gona amma mai amfanin gona ya kawo sadakar da bata taka karata kariya ba wanda yake kiwon dabbobi ya kawo sadaka mai yawa daga da suka ajiye sai Allah ya karbi wannan sadaka ta mai amfana na mai kiwon dabbobi ba tare da an ambaci cewa wannan shine Habila wannan shine Kabila ba a wasu riwaya kuma zaka ga cewa wanda aka ce Kabila shi ya kawo ba sadaka wacce isasshiya ba a wata riwaya zaka ga kuma an ce Habila shi ya kawo wannan Kabila ma ana canja sunan a gurin wancan an sa wancan wato ala ayi halin suna da sauransu ba shi ne ba yau an abinda ake so shine lura da aikin da darasin da suke ciki wato anan idan aka duba cewa kawai sun yi sadaka ne to shine wani abin da ayoyin suke nunawa in ka duba ayoyin ba maganan dalilin yin sadakar su ba ba da kissan cewa abu kaza ya faru ko da kalma daya na cewa saboda aure ko kuma na cewa saboda mata ko wani abu ba a faɗi wannan ba kawai an ce fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar an karbi sadaka daga ɗaya daga cikin su ba a karbi sadaka daga ɗayan ba qala sai yace la'aqatulannaka wallahi sai na kashe ka sai ya gaya wa wancan wanda aka karbi sadakar sa saboda me saboda hankalin sa ya tashi me yasa shi ba a karbi sadakar sa ba qala sai wannan da aka karbi sadakar sa sai yace inna ma yataqabbalullahu min al-muttaqin ai Allah yana karban sadaka ne da ayyukan kwarai daga masu taka tsantsan masu tsoron Allah ma'ana shi ya kawo sadakansa domin Allah kuma ya kawo mafi alkhairin dukiya amma shi kuma bai kawo mafi alkhairin dukiya ba ya kawo kawai je kana yi ka to Allah subhanahu wataala kuma ya fi son alkhairi inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsarkakakke ne ya fi son tsarkakakke da dada kuma kyakkyawa idan za a nufe shi da sadaka don haka idan mutum zai bada sadaka in yana da halin bada sadaka to ana so ya bada sadaka na daga abun da ya dace kar ya bada sadaka na daga abun da ba shi da wani amfani ko kuma abun da ba wanda yake bukata to anan shi idan Habila kamar yadda riwaya suka bayyana yace inna ma yataqabbalullahu minal muttaqi kawai Allah yana karban sadaka ne ko yana karban aikin kwarai ne daga mutane waɗanda suke masu tsoron Allah shi sa Abu Darda radiyallahu ta'ala an yace a ce mun Allah ya karbi sallah ta guda daya ya fi dadi gare ni sama da abani duniya da abin da yake cikin ta saboda Allah ya ce inna ma yataqabbalullahu minal muttaqi Allah yana karban aiki ne daga gurin waɗanda suke muttaqin idan mutum ya san cewa Allah ya karbi aikin sa to ya san kawai yana daga cikin taqiyye ya san daga yana daga cikin muttaqin muttaqin kuma ɗan aljanna ne dukkan muttaqun ɗan aljanna ne bal ma muttaqun a aljannan masu na musamman ne domin su ne masu ganin Allah su ne al-muhsinun al-muhsinun da al-muttaqun manzilan su daya sune za su ga Allah a cikin aljanna Allah ya samu cikin su to anan da yace la'aqatulannaka wallahi zan kashe ka a wannan kalma ta yi girma sosai shi ko habila idan aka koma ko aka hada riwayoyin gaba daya da cewa a'a dalilin cewa aure din ne yasa wannan yana ganin wacce zai aura ko wacce yana ganin wancan to kowanne ne ma dai ko kuma a'a babu maganan aure kawai sadaka ce suka yi a duk lokacin da mutun ya ga wane ya ci gaba shi ko ya fadi kaga karban sadakan wannan ai ci gaba ne gare shi rashin karban sadakan wancan kuma faduwa ne gare shi to wane yana kawo hasada shi yasa ake boye alkhairi idan aka sa a gaba idan mutum ya sa alkhairi a gaba sai dai mafi kusacin wanda ya tabbata masoyinsa ne sosai to shine zai iya gaya masa kai har ta masoyi wani sa'i in mutum ya dukufa sosai zai ci gaba da addu'a ne ya ci gaba da addu'a ya sa alkhairi a gaba sai ya jira sai an kai wani lokaci na abun ya kankama gaba daya amma duk abun da mutum yayi niyya na alkhairi sai ya fada sai ya gaya wa jama'a zai yi kaza yayi kaza zai yi kaza zai siyo kaza zai shiga kaza zai abun wannan ba koyarwa ce ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda akwai hasada daga mutane wani ko bakin sa yana da guba ne idan yayi hasada cika Allah ya saka abun yayi sai ga abun bai yi ba saboda wanda yake da hasada a zuciyarsa kowane irin abu mummuna game da wanda yake wa hasada yana rayawa malamai suka ce mafi munin abun da yake zuwa ga zuciyar mai hasada ga wanda yake wa hasada yana burin wannan ya zama baya rayuwa shi yasa zaka ga wannan dan annabi adam alaihi salam ya gaya wa dan uwansa cewa la'aqatulannak so da kawai iya abun da yake ga zai baya sai ringa ganin sa idan mutum yana hasada ga wanda yake wa hasada to yana kai shi matsayin da har ya ji cewa baya son ganin wannan mutum to saboda ni'ima da Allah ya masa ko kuma wani abu da Allah ya sa ya samu ko ni'ima mafi girma abun da suke kawo hasada abu ni'ima ta dukiya da ni'ima ta mulki da ni'ima ta ilimi suna sanya hasada ga zukatan wadanda suke wa hasada wa wadanda suka samu wannan to kuma hasada mafi kusa da mutum yafi hasada gare shi wanda suke tare suke rayuwa tare ya san shi ya san shi shi yake masa hasada wanda bai san mutum ba ai bai ma san shi ba balle masa hasada amma wanda ya san mutum to shine yake masa hasada wanda ya san mutum kuma ya san ya samu ya san ci gaban sa ya san samun sa ya san alkhairin da yake riska to wannan shefe yake hasada ita kuma hasada tana da matsala cikin zukatan mutane har ga dan uwa uwa da uba daya wanda ta faro tun daga annabi ƴaƴan annabi Adam wanda baban su yana raye a gurin balle mu ƴaƴan annabi Adam wanda suke nesa babu annabawa tare da mu su fa baban su annabi yana tare da su amma hasada ta shiga cikin zuciyar daya kuma su waɗannan su ne iyayen su baban nasu annabin Allah su suka haife su amma ko bai hana hasada ba to ita hasada ilimi da yawan sallah da yawan ibada baya hana hasada sai dai kawai yawan addu'a da neman tsari daga sharrin shaitan idan mutum yana yawan addu'a da kuma yawaita ganin girman Allah ba ganin girman abun duniya ba duk lokacin da mutum ya sake yake ganin girman abun duniya to wanda ya samu abun duniya zai sa ya shiga hasada gare shi saboda yana ganin girman abun duniya zalla kowa daga cikin mu yana iya samun ganin abun duniya ya ga girman sa musamman abun da mutum yake sha'awa kowa da abun da yake sha'awa to abun da duk mutum yake sha'awa na duniya yakan ga darajar sa da girman sa to idan wani ya samu wannan abun wanda shi yake so to in ba ya dage ba da ta hanyar addu'o'i da neman tsari daga sharrin shaitan to sai fada hasada to shine abun da ya faru da waɗannan ƴaƴa na annabi Adam guda biyu alaihi salam annabi Adam saka sai ya zamanto ya ce la'aqatulannak shi kuma ya ce inna ma yatakabbalu Allahu minal muttaqin to a wannan lokaci sai zamanto shi wanda yayi niyan kisa yayi azama sosai wajen cewa sai ya kashe dan uwansa har dan uwan nasa ya fahimci tabbas bayan ya furta masa ita hasada takan sa mutun ya furta abunda bai kamata a furta a gaban wanda yake wa hasada ya mutun sai ya furta ce wallahi kaza kuka ji kawai magana ta fado kawai ta fisgo ba tare da ya ankara saboda me saboda a zuciyarsa abin da take kunshe da shi yayi nauyi da yawa a don haka ya furta masa kuma sai ya ci gaba da bibiya har shi Habila ya kaura ya nisanta da wannan dan uwan nasa amma duk da haka malamai zaka ga riwayoyi suna cewa ya kaura ya koma saman dutse da shi da dabbobinsa gaba daya yana kiwon su a can amma sai da wannan dan uwan nasa ya bi shi kuma dukkan malamai da dukkan riwayoyi daban-daban sun yi ittifaki cewa inda fada za a yi na karfi shi Habilan yafi karfi kuma yafi kwazo zai iya halaka wancan amma ina shi yana taka tsantsan da dokar Allah don haka shi yasa yace la in basabta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basati yadiya ilayka liaqtulak wallahi in dai har zaka iya shimfuda hannunka gare ni don wai ka kashe ni to ni kuma ba zan iya shimfuda hannuna zuwa gare ka don in kashe ka ba inni akhafu Allah rabbul alamin lalle ni ina jin tsoron Allah rabbul alamin ubangijin talikai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idzal taqal muslimani bi sayfayhima falqatilu wal maqtulu fi an-nar duk lokacin da musulmai biyu suka hadu da makamansu wannan yana nufin kashe wancan wancan yana nufin kashe wancan to falqatilu wal maqtulu fi an-nar da wanda yayi kisa da wanda aka kashe dukan su wuta za su ji sai sahabbai hankalin su ya ta suka ce ya rasulullah hadha alqatil wannan ai shi yayi kisa fa ma balul maqtul to wanda aka kashe kuma shi kuma me nasa shi kuma za a kai shi wuta qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu kana harisan ala qatli sahibihi ai shi din ma ya kasance yana kwadayin kashe dan uwan nasa ne ma'ana da wannan yake nuna idan har musulmi da musulmi suka tsaya suka ja daga to falqatilu wal maqtulu finnar to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbai a zamanul fitan za a yi haka a zamanul fitan za a yi irin waɗannan shi yasa zaka ga a waqa'atu sifain da waqa'atul jamal dukan sahabbai ne da sashin mutane waɗanda ba sahabbai ba duk da an samu miyagun mutane munafikai da rafidawa da khawarijawa waɗanda suka tada tarzoma da fitina a tsakanin sahabbai amma duk da haka manya-manyan sahabbai irin su Ali ibn Abi Talib su Abu Sufyan abu na su Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu ba su yadda a yaƙi ba akalin caba guri khawarijawa suka rin caba guri suka bada umarni a rinka in mutum ma ya matso gunka to ka dake shi da fadin takobi ba da kaifin takobi ba fadin haka in mutum ya daga da fadin sai dai mutum ya ji zafi ya tafi ba da kaifin ba balle yayi wa mutum rauni to wannan saboda gujewa fitan to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bangangano a game da fitan waɗanda za su faru musulmai su zamanto hankali zai tafi a jikinsu sannan za a yi rin tsabewa sosai a kuma yi kisa da zubar da jini tsakanin musulmai da musulmai yayi ta fadin wannan a zamanin fitan za a yi haka wanda tsira da imani a wannan lokacin sai wanda Allah ya kare to wannan shine ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Adam yace la in basabta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basati yadiya ilayka liaqtulak idan har zaka shin kudi hannunka gare ni don kashe ni ni bazan iya ba bazan taba daga hannuna gare ka don in kashe ka ba ya san wani zai kashe shi amma ya hakura yana jira kawai ya kashe shi to a zamanin fitan tsakanin musulmai da musulmai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni wannan abu zai bada wahala sosai shi yasa fitan suna da abun rayuwa a lokacin fitintinu wato riko da imani a lokacin fitintinu yana da hatsari sai shi yasa wanda ya jajirce da imani a zamanin fitintinu to kamar wanda yake sadaka ne zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam so da za a samu fitintinu masu yawa Abu Ayyub abuna Ayyub Saktiyani rahimahullah daga cikin tabi'i yake cewa wanda ya sifanta wannan ayan a cikin sahabbai da farko ya fara aiki da wannan aya shine Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu lokacin Uthman ibn Affan radiyallahu anhu randa su Abdullah ibn Saba al-Yahudi za su shiga gidansa sun zo sun kewaye sun hana sakat a Madina yana fita sallan juma'a har yanzu ba ya fita sallan juma'a ya san suna targeting kawai su kashe shi su Ammar ibn Yasir su Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu duka wadannan suna zuwa gidan Uthman radiyallahu ta'ala anhu su kwana suna gadin sa dukan su kuma sun nemi izinin sa ya ba su dama su fito a tawaga su yi karo da waɗannan mutane yace a idan kun yi karo da su sai aka samu wani mutum wanda bai ci ba bai sha ba aka kashe shi a garin Madina a tsakiyar gari a ƙarƙashin shugabanci na in naje gaban Allah wa zai bani kariya a cikin ku sai yana tsoron kar a kashe wani innocent mutum wanda bai ci ba bai sha ba ko ƙaramin yaro ko babba ko namiji ko ta mace wanda ba su san abin da ake ciki su ƴan gari ne an shigo cikin gari ana rikici a taba su shi kuma a tambaye shi ranar tashin alƙiyama a matsayin sa na shugaba wannan shine abin da yake tsoro don haka ya kiya ba da umarni a bashi kariya idan tunda na san ni suke nufi to ran da ajali na yi shikenan to shi yasa da suka zo ran da za su shigo kashe shi da daddare yace duka waɗanda suke gadin sa din nan su tafi su bar gidansu kofa na katako da ake turawa a rufe abuna na itatuwa a wancan lokaci sai batta bude daga suka shigo cikin dare yana ganin su amma bai taba niyan kare kansa ba sai basu suka kashe shi shine Ayyub Saktiyani yake cewa rahimahullah Uthman radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin farkon waɗanda suka misalta wannan aya a cikin wannan al'umma ne cewa la in basabta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basati yadiya ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbul alamin da kawunan daya dan annabi Adam alaihi salam bisa mafi rinjayen riwaya shine Habila ya ga wa dan uwansa Qabila cewa to ni dai bazan shimfida hannu gare ka ba to shine ya bibiye shi a riwayan da yake nuna cewa Habila ya kaura don gujewa sharrin dan uwansa to shi wannan dan uwan ya bi shi da yaje ya lura da shi cewa yayi kiwo ya dawo ya kwanta sai ya dauko igiya yana kokarin rataya shi a wuyansa sai wai zamanto wannan zai zama wahala ne don zai iya farkawa sai shedan yazo kawai a suran mutum sai kamo wani wata dabba sai ya aje kanta akan wani dutse sai ya dauko wani dutse ya daka a kanta kawai sai shi Qabila sai ya gani sai ce ai ga hanya mai sauki da wannan haka ya koya yayi a wata riwaya tana nuna cewa a ya hauro da karfi a hannunsa don haka ya soki Habila ya farka yace ma annabi ba sai tsiyadiya ilayka li aqtula bazan shimfida hannuna gare ka don wai ni kuma in kashe ka ba inda kai zaka kashe ni to ni bazan iya kashe ka ba ya sake sukansa ya caccake shi har ya kashe shi ba tare da shi kuma ya kai hannu jikinsa ba to wannan shine a misali abinda zaka gani a yanzu in ka auna da wannan aya cewa a riwayan da take nuna shedan ya zo gurin kabila ya nuna masa yadda ya kashe wata dabba ya dora kanta ya kawo dutse sai ya dora kanta akan dutsen sai ya dau wani dutse ya buga akan shikenan sai ta mutu shine abin da zaka ga ana yi a yanzu a social media a ce an kamo wani an kamo shi an ce me kake yi yana kaza da me kake yi da bindiga ina bindiga sai a nuno ta gata nan kuma ya kake yi wai ga yanda yake wargaza ta ga yanda yake hada ta yanzu na koya mutane ta'addanci ne koya mutane ta'addanci ne wai jami'an tsaro suna tambayan mutum ya yake yi mutum nawa kake ji yana cewa kaza wannan ai koyar da ta'addanci ne ba bukatun in dai tsaro na gaske ne ba bukatun a tsaya ana tuhuman wani mutum a gaban jama'a ana daukan hoto kuma ana sakewa duniya tana gani ana koya wa waɗanda ba su san yanda ake yi ba yanda yayi a lokacin da yake faɗa din nan wasu ƙananan yara suna da basira mai kaifi har su bar duniya ba su manta wannan bayanan da yayi ba kuma dullan da aka ba su san ba a san a ina za su samu kansu bayan sun girma dan suka samu kansu a wani guri ga abin da aka koya musu da me kake hada kaza da kaza yake hada kaza wai da kaza yake kuma ana nuna mutane to wannan kuskure ne da ya dace a ce ana yin haka ba gashi iblis a lokaci da ya koya wa mutum yadda zai kashe dan uwansa ta hanyar kashe wani abu wata halitta daban aka irin wayannan abubuwa duk ba su da wani tsari abu nan kuma in an yi hakan baya hana gobe kuma a yi ta'addancin da ya wuce wancan sannan kuma ba za ka ji wani hukunci da aka yi wancan bayan duk wannan surutan da aka yi ba saboda haka yi wayannan abubuwa ne kawai wanda suke ba su dace ba a tsari na tsaro ba su dace ba a tsari na tarbiyyantar da al'umma yawa sai ana koya wa al'umma ta'addanci a matsayin waya an kama mai tsaro a abuna an kama mai ta'addanci don haka annabi abuna a habila ya haƙura yake cewa inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar ni kawai abun da nake nufi shine ka koma ga Allah subhanahu wata'ala kana dauke da nauyin zunubina anan ma'anan zunubina shine ai bi ismi qatali wato zunubin kashe ni da kai wa ismika da kuma zunubin ka na asali da yake kanka dama can mutum yana kurakurai to wa in can kurakuran na zunubai da suke kanka da kuma yanzu kuma ka cika ta da zunubin kashe ni to ka koma ga Allah kana dauke da wannan zunubin ni bazan iya maka komai ba fatakuna min ashabin nar sai ka zama daga cikin ma'abuta wuta malamai suka ce ya masa wa'azi ne a wannan karshen rayuwa a karshen rayuwarsa sai ya masa wa'azi amma suka ce ba wai ana nufin idan mutum ya kashe wani shikenan ya dau zunubin wanda ya kashe ba a kamar yadda sashin mutane suke tafiya cewa idan wani ya kashe wani to ya dau zunuban duk wancan a'a cewa inni uridu an tabu bi ismi ai bi ismi qatli wato zunubi na kashe ni da zakai to ina so a ka koma da wannan zunubi din sannan wa ismika da kuma zunubanka wanda dama can kake aikata su fatakuna min ashabin nari sai ka zamanto daga cikin ma'abuta wuta wazalika jaza'u zalimin wannan shine sakamakon azzalumai domin ka zalunci kanka ka zalunce ni wannan shine iya abunda ya gaya masa ya haƙura ya jajirce shi kuma ya haƙura fa tsawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi fa qatalahu fa asbaha min al-khasiri fa tsawwa'at lahu nafsuhu duk abunda mutum zai na zunubi to sai ransa ta raya masa kuma sai mutum ya bi son ransa amma idan mutum ya bi son Allah ya tsorata da ayoyin Allah to ba zai aikata abun da ransa ya raya masa ba indai mummuna abu ne shi yasa ya tunatar da shi Allah inni uridu an tabu bi ismi don ya san zunubi zai yi kuma idan ya kashe shi ya dau zunubi mai girma sanan wa ismika banda wannan zunubin da za ka yi yanzu da kuma zunubanka da za ka can kai kuma ya sake ce masa fatakuna min ashabin nari za fa ka zama cikin ma'abuta wuta amma duk wannan bai sa shi ya ja da baya ba kisa aika aikan ta'addanci idan ya riga ya shiga zuciyar me yi to wa'azi ba safa yake iya canja shi wa'azi ba ya canja shi ba ya saba da ta'addanci doka ya shirya ta'addanci wannan kaga karo na farko ne a duniya da zai yi wannan madudaka ya riga ya sa a ransa zai kuma dan uwan sa uwa da yau ba da doka yanzu me kai shiga wannan hasada ta kai shiga wannan kuma ya hakura duk wani abun da za a tino ba zai tino ba zuciyar sa ta riga ta rufe ya riga ya dauda maran sabawa Allah shaza shi kuma ya tunatar da shi makoma fatakuna min ashabin nar zaka zama daga cikin ma'abuta wuta amma hakan bai sa shi ya janye ba ya yadda kawai wazalika jazao zalimin don ya nuna masa cewa ya abunda zai yi zalunci ne mai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ranar tashin alkiyama wanda aka kashe yana fitowa daga cikin kabarin sa zai ga wanda ya kashe shi koda ko wanda ya kashe shi ya kuya a wancan lokacin amma ranar tashin alkiyama zai ganshi kawai zai ci komo shi ya taho da shi wuyansa jijiyoyin wuyansa suna furzar da jini don su tino wa wannan wanda ya ta'addanci a duniya irin abun da ya yi masa ya taho da shi ya ce ya rab ya ubangiji sal hadha tambayi wannan fi maqatalani mene ya kashe ni a duniya ya yi zalunci to anan shine habila yake tunatar da dan uwansa kabila cewa fatakuna min ashabin nari zaka zama daga cikin ma'abuta wuta wazalika jazao zalimin wannan shine sakamakon azzalumai amma ila kisa aikin ta'addanci shi aka ambace shi ijram ta'addanci aka ambace shi kuma ta'addi wuce gona da iri da kuma ta'addanci aika saboda me shi sai rai ya gamsu farkon sa yakan zama mutun yana tunani yana tsoro amma idan ya doshi aikatawa to ransa ta riga ta sallama masa yayi idan ya aikata in kisa ne to sai Allah subhanahu wataala yace walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun ce wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs wal 'ayn bil 'ayn wal anf bil anf wal udhn bil udhn was sinna bis sinn wal juruh qisas da zartar cewa hatta ga bani isra'ila in mutum ya kashe rai shi ma za a kashe shi shikenan domin wanda ya jure har ya kai ga zai iya aikan kashe wani to dan yaran da yake san farko to na biyu masu sauki ne a gurin sa na farawa yafi wahala amma inda ya iya na farko to shikenan na biyu mai sauki ne sannan kuma zai iya koyar da wani to daga nan kawai sai ya zamanto ayyuka irin na wannan aika ya yadu cikin jama'a kisa Allah subhanahu wataala yace walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun inda za ku yi qisasi to za a samu rayuwa amma in ba qisasi kai wanda ya kashe ya kashe shikenan ya ci gaba gobe ma ya kashe to shikenan ba za a samu rayuwa mai dadi ba a ko ina ne saboda haka ana bukatan hukuncin Allah shine wanda yafi kowanne daidai ga bani adam to haka ya tina masa ma ina fa tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi sai ransa taraya masa ta bashi karfin gwiwa qatla akhihi bisa kashe dan uwansa fa qatalahu kawai sai ya kashe shi fa asbaha min al-khasirin haka sai wayi gari min al-khasirina yana daga cikin masu asara don yayi asaran duniya bashi da dan uwa kuma yayi asaran lahira ba shi da rabuwa a gurin Allah subhanahu wataala iyakan asara ke daga fa asbaha min al-khasirin duk wanda zai aika da ya gama aika shikenan an gama asara ta faru saboda haka Allah subhanahu wataala yake fadi fa asbaha min al-khasirin shikenan sai wayi gari daga cikin masu asara sai ya rasa inda zai dagawa ya rasa inda zai sa gawan don ba a san mai da ake yi a dau gawa a kai makabarta a tona kabari a sa a bunne duk wannan lokacin bai faru ba don haka hankalin sa ya tashi bai san yadda zai yi ba kuma ga dan uwan sa nan gashi ya kashe shi ba magana ba abun da zai iya yi da shi to ina zai kai shi ya haife da shi sai rasa inda zai yi da shi wasu riwayoyi za ga suna nuna cewa sai kuma ya dauce shi sai yayi nan sai kuma ya dawo yayi can sai ya dawo yayi can sai ya dawo lokacin duniya ba mutane su ne kawai iya gidan ne su ne bani adam annabi adam alaihi salam da ya sauko da matarsa su ne suka ci gaba da aihuwa don haka shari'ar annabi adam shari'ar da aka shar'antawa annabi adam alaihi salam daga Allah waɗannan su ne ciki na biyu da na uku ma'ana abu ne ko ciki na uku da na hudu biyu ne gabansu wasu riwayoyi suna nuna a wannan su ne na farko babban dan annabi adam kenan kabila shi sa da zai tafiya ya bashi amana suka ce da akwai wani sama da shi da bashi za ba amana don haka riwayoyin da suke nuna cewa kabila shi ne na farko sannan da yar uwarsa sai habila shi ne na biyu da yar uwarsa amma shari'ar ta nuna cewa a aurar da cikin wannan ga cikin wancan wato ta mutum cikin wannan zuwa ga namijin cikin wancan zuwa ga tamijin cikin wancan wannan haka shari'a ta yi lokacin da za a zartar da shari'a akan su ne na farko kaga ba kowa a duniya sai su kawai to gashi yanzu yayi kisa ba a taba ma yin wani ya rasu ba balle a ce an je makabarta kuma akwai jama'a a lokacin an yi kaza a duwan nan ba a yi shi ba babu shi iya su ne kawai a duniya gashi aka yi dan wansa don haka ya dauka anan ya tafi can ya dawo can ba a yi ta'addanci ba sai da shedan ya nuna masa yadda zai kashi dan wansa ba a yi ba balle ya san labari ga yadda ake duwan nan bai sani ba babu makamai irin na wannan lokuta annabi ibrahim wa a lokacinsa banda ba ma annabi adam alaihi salam ba annabi ibrahim alaihi salam lokacin da Allah ya umarce shi da fitra khamsun min al fitra da annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayyanawa daga cikin fitra akwai al khitan wato shayi lokacin da zai yi wa kansa shayi ba tunanin kaman yanzu a ce an je asibiti ko kuma an kira wanzami wanda yake shayi ko kuma an je asibiti an je an yi wa yaro shayi a wancan lokacin babu wannan kuma da girmansa Allah ya shar'anta cewa a yi shayi ya ce to yanzu ya zai yabi umarnin Allah ba a sanin da ake yi ba a zamanin annabi Ibrahim ma kenan alaihi salam to aka dauko gatari ya yi amfani da al'auransa a kan dutse ya sare da gatari ka ga wannan in ba bin Allah ba daga annabin Allah wa zai yi wannan to shi to balle zamanin annabi Adam zamanin annabi Adam ba kowa alaihi salam sai iya su kawai iya gidan su kadai ne a duniya su da zai rayuwa da suke ba kasuwa ba kaza to saboda haka lokacin da ya kashe shi sai zama fa asbaha min al khasirin yanzu bai da dan uwa namiji wanda za su yi magana bai da dan uwa wanda za su yi hulla sannan kuma ga baban su ba za kawai dama su ukun ne suke ga maza da wannan shari'a da wannan sadakan su da suka aje a zo a dauka su uku suke jira su gani abin da zai faru to yanzu saura shi daya sai baban su kuma bai zama amintacce a gurin baban su daga baban su ya riga ya aje shi bai zama amintacce ba ga wa'azi daga dan uwansa amma bai karba ba haka fa qawwa'a lahu nafsuhu qatla fihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirin Allah subhanahu wataala sai ya bayyana yadda za a yi bunnewa ya zai bunne dan uwansa shine insha Allah ta'ala muna rai za mu karanta aya ta gaba muna fata Allah ya samu dacewa Allah ta'ala aida
Thank you.